من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 27 ga watan Rabiul Tsani, wata na hudu a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na hudu kenan, ko hudu ga watan 6 shekara ta 2005 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin. Wannan kuma shine darasi na nawa?
72.
Shine darasi na 72. Kasancewar mun yi hutu na dan sama kwanni na manta ai na muka tsaya. Babul hasi alal akli min amali dai kansa zamu tashi. Malaiti babul hasi alal akli min amali yadihi wata'affufi wata'arrudi lil ita'i bihi anis su'ali. Babul hasi alal akli min amali yadihi, babun zabulaswa dangane da mutun yace daga aikin hannunsa. Mutum ya ci ko ya sha ko ya yi tufafi daga abin da ya samu ta hanyar sana'ar hannu. Wato abin da za mu karanta a wannan babi, nassoshi na Alƙur'ani ko na hadisi waɗanda suke nuna kwaɗaitarwa dangane da neman na kai. Mutum ya zabura wajen duk abin da zai ci ko ya sha, ya ga cewa daga sana'ar da shi ya yi da kansa ne, ba wani ne ya ciyar da shi ba. Wata'affufi da kuma kamewa. Kamewa shi ne rashin kwaɗayi da rashin roƙon mutane da rashin zalama. Wata arrudu lil ita'i bihi anis su'ali, wata arrudu lil ita'i bihi anis su'ali, da kuma mutum ya bujuru lil ita'i bihi, dan mutum ya zanto cewa ya dogara da abinda zai ci ko ya sha ko ya bayar da wannan sana'a anin su'ali ba sai ya roƙi mutane ba. Wato abin da za mu karanta cikin wannan babi kenan, nassoshi ko na Alƙur'ani ko na hadisi da suke nuna muhimmancin mutum ya nemi na kansa, kuma ya zanto mai kame kai da haƙuri dangane da dan abin da Allah ya bashi na arziki, kada ya zanto makwaɗayi, makwaɗaici ko mai zalama ko mai haɗama. Ina fatan za ku yi haƙuri, don saboda yau ba na jin daɗi sosai tun da safe, amma dai insha Allah dai ina sa ran da za mu iya yi. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. سكون آية واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبنجي تعالى يأتي فإذا قضيت الصلاة قلنا رجعي تتاهي إذا أنكمل صلاة فانتشروا في الأرض توكو يأتوا أتكين قصة. Abinda ake nufi da yaduwa cikin kasa, kowanne ya koma bakin aikinsa, wanda yake aikin office ya koma, wanda yake kasuwa ya koma, wanda yake noma ko fitoci ko kiwo ko waye ta. Wabtaqu min fadlillahi, ku nema daga fallar Ubangiji. Wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ku ambaci Allah ambato da yawa domin ku rabota a gobe kiyama, domin ku samu tsira a gobe kiyama. Wannan aya wadda take nuna cewa idan an kammala sallah a tafi neman abinci, ta biyo bayan ayar da take nuna idan an kira sallah ranar Juma'a ku daina saye da sayarwa ku tafi masallaci ce. Inda Allah ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil Juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya waɗanda suka yi imani, idan an yi kiran sallah a ranar Juma'a, fas'au ila zikrillahi, ku yi hanzarin tafiya wajen ambaton Ubangiji. Wato ku tafi masallaci akan kari, ku riski hudubar Juma'a. sannan kuma ku samu sallar juma'a. Wa zarul bay', ku yanke dukkan wata hulɗa ta kasuwanci ko saye da sayarwa. Wato saye da sayarwa haramun ne bayan an yi kiran sallah a ranar juma'a, kiran sallah wanda daga shi liman zai hau kan minbari. Haramun ne wani ya saya ko ya sayar a wannan lokaci, ko wani ya shagalta da sana'arsa, ko kira, ko saƙa, ko telanci, ko wace irin sana'a. Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hakan shi ya fi alkhairi a gare ku idan kuna da sani. To a baya sai aka ce fa iza qudiyat as-salatu, to amma idan kun kammala sallah fanta shurukil ard. To sai malamai sai kafa hujja da wannan nassi kan cewa ashe barin aiki ranar juma'a ma ba koyarwa ce ta addini ba. Da haka idan mun nemi hutu a ranar juma'a sai dai mu nema a siyasance dan cewa an mai da ranar lahadi ta zanto ranar hutu kuma rana ce mai muhimmanci a wurin mabiya wani addini, to mu ma musulmi na muna da haƙƙi a ba mu hutu ranar juma'a dan rana ce mai muhimmanci a wurin mu musulmi. Amma ba wai dan a karan kanka ba, in ka yi aiki ranar juma'a ko ka je office ko ka yi sana'a haramun ne, tunda hasalan tun daga safi har zuwa lokacin za a yi kiran sallah an halatta maka kai aiki. Daga lokacin da aka yi kiran sallah to sai aka dakatar da kai, da an kammala sallah kuma an ce ka koma aiki, saboda addinin musulunci addini ne na aiki, na himma da kwazo da neman na kai. Ina fata mun fahimci wannan ayoyin. Cewa me a bari sai mun je ƙarshe, bari sai mun je ƙarshe, ajiye sai mun je ƙarshe. An Abi Abdullah Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. أنكر بونا حديث رقى أبو عبد الله. أبو عبد الله أنا شيني الزبير ابن الأوام. Wato ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi wa bishara da aljanna a duniya. Kala ya ce, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce, la'an ya akuza ahadukum ahbulahu, wallahi a ce ɗaya daga cikinku ya ɗauki igiyoyinsa. Ahbul jam'i ne na alhablu, alhablu igiya ɗaya, ahbul ya zanto igiyoyi, ɗaya daga cikinsu ya ɗauki igiyoyinsa ko igoyi ɗinsa. Faya'ati bi huzmatin min hatab, ya zai daji ya kawo kai guda na itace, shi ne huzmatin min hatab. Al-huzma jinki guda wanda ka iya sa abin ɗaurewa ka ɗaure, wato kai guda na itace. Ala zaharihi, akan gadon bayansa yana ɗauke da shi. Fayabi'uha, ya zo ya sayar. Fayakuffallahu biha wajhahu, ta yadda Ubangiji zai tsare masa mutuncin fuskarsa, ba sai ya roƙa ba, ba sai ya maula ba. Khairul lahu min an yas'ala an-nasa, wannan shi ya fi alkhairi a gare shi sama da a ce zai roƙi mutane. A ƙauhu aw mana'uhu, shin mutanen sun ba shi ko sun hana shi? In sun baka ma, to a ce ka je kayo itace ka sayar, ya fi alkhairi sama da abin da suka baka da ka roƙe su. Aka ballantana kuma in sun hana ka, ka ga abin ya fi muni kuma kenan. Ina fata mun fahimta. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة الله قال الداء قريش يشب صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لأن يحتطب أهدكم حزمة على ظهره ديدك تكينكو يجو يؤتاتي كي قدا يطلو أقدام باينسا خير له من أن يسأل أهدا شيفا الخير سميد ولوكواني فيعطيه أو يمنعه شيوا النوانن زي باشك وزي هنشي. Ina fata mun fahimta. Wato kaga ko me zaka samu a maula baya da albarka irin abin da zaka samu ta hanyar sana'a ka, komin kasanta komin kaskancinta. Idan kana wata sana'a komin kaskancinta abin da zaka samu na halal, to yafi daɗi kuma yafi albarka sama da abin da mutane za su baka a sakamakon roƙonsu ko maulansu ko mun yawan wannan abin, baya da albarka sannan baya da daɗi. Sannan kuma ba daidai bane, tunda mun karanta a hadisan baya mun gani. Ina fata mun fahimta. Malamai sai kafa hujja da wannan hadisi dangane da wato halaccin yin dukkan wani abu da za a yi hannu, suka ce itace ya shiga ciki, yin ciyawa ya shiga ciki, tunda lafazin hatsab ya shafi itace, itace kuma akan ce masa hatsab bayan ya bushe. ashe inda danyen abu ne shi kuma ya zama ciyawa kina a tashish suka ce da yin ciyawa da yin itace mutum ya kawo ya zo ya sayar ya samu abin da zai samu a ciki to ya fi albarka sama da mutum ya yi roƙo kuma wannan na nuna halaccin ɗaukan wannan ɗin a matsayin sana'a ga wanda Allah bai howace masa wata hanya ba sai wannan ina ba ta fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadi annabi Dawud abincin Allah ya tabbata gare shi ya kasance baya cin abinci sai daga aikin hannunsa rawahu al-Bukhari wannan Imam al-Bukhari ya rawaito shi ina ba ta fahimta wato baya cin abinci sai daga aikin da yayi shi da hannunsa gashi annabi ne cikin annabawan Allah amma ubangiji ta'ala ya hore masa sana'a ta kila yana sarrafa karfe ta da hanyoyin da ya ga dama ina ba ta fahimta ubangiji ta'ala ya hore masa wannan yace wa alanna da bul hadid mun mayar da dutse ya zama da taushi a hannunsa yana sarrafa shi irin yadda mace ke sarrafa kwababban gari don yin wani abu kaga ba wahala to haka annabi Dawud alaihi salam ke sarrafa karfi dan an mai da shi ya zama layyin shine alanna lahul hadid ai da alna al hadid lahu layyinan sahalan mun mayar masa da dutse yana sarrafa shi cikin taushi da sauki a ni'mal sabighatin wa qaddar tisart mun yi masa wahayi cewa ka rika aikata sulke na yaki da haka sai ke yin sulke na yaki kamar yanzu ka ce ana yin riga wadda take bulletproof kamar haka annabi Dawud yake na irin sakar da ta dace da zamaninsa shine yanayin sulke na kayan fada wa qaddar fis-sard ka kaddara kowace sarka kowane karfe daidai fadinsa ko tsawonsa yadda zai dace da ɗan'uwansa ka yi zubi yadda ya dace shine wa qaddar fis-sard sannan sai Allah ya ce wa amalu salihan kai da iyalan gidanka kuma ku aikata aiki na gari don sai malamai suka ce ashe aiki na gari yana ginawa ne akan cin halal domin idan mutum bai ci halal ba to kuma ya zo ya aiki na gari mai yi kenan aikin bai zama garau na gari ba barawo ya je yau sata ya samu kuɗi sai ya zo yana azumin litinin da alhamis kuma ma ya zaburar da makwata su rinka yi azumin litinin da alhamis kuma yake tanar da abincin buɗe baki lokacin azumin litinin da alhamis amma ba da kuɗin sata karuwa ta je ta yi karuwanci ta yi fasikanci ta samu kuɗi sai ta zo ta gina masallaci ta gina makarantar islamiyya kuma ta zo tana kiyamun laili tana ayyukan alkhairi hanyar da ta samu kuɗin gaba ɗaya ta haramun ce amma kuma ta zo tana me tana ibada to wannan ibadar meye matsayin ta kenan malamai sun yi magana guda biyu a kai kuma duk cikin maganar babu wanda za ta ceci shi wanda ya aiki imma dai waɗanda suke cewa yau ai aikin barnar daban sannan kuma aikin alkhairin daban
don saboda yawanci da dama daga cikin masu ayyukan sako irin waɗannan sukan so su tuba amma sai waɗansu malamai su ba su fatawa a gungunce ba daidai ba kuma su ɗore musu gindi akan zalunci mutum ya ji yin zalunci sai ya rinka kallon janibin aikin alkhairin da yake yi amma baya kallon janibin barna da yake da cutarwa da yake yi sai rin jayar da bangaren ar-raja akan bangaren al-khawf wanda a baya mun karanta cewa ya kamata su tafi da daidai bainal khawfi war raja kamar yadda muka karanta a babuka na baya daban-daban ina fatan duk kuna rike da su da haka dai annabi Dawud alaihi salam Allah ya ce masa wa amalu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadi shakur ya ku iyalan annabi Dawud ku aikata godiya ga ubangiji ma'ana ku godewa Allah cikin abin da ya muku da ni'ima ma'ana ku yi ayyukan alkhairi ku yi ibada wannan bayan kun ci me bayan kun ci halal kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibat sai kuma ce wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni wa ai ku ci daga dadadan al'amara at-tayyib na halal ku ci daga halal ku sanya halal ku gina gidaje da dukiyar halal ku sai motocin shiga da dukiyar halal sannan wa amalu salihan sannan ku yi aiki da gari ma'ana idan ba ku ci halal ba aikin ba zai zama nagari ba waɗannan soshi da yana da kyau mai musu kyakkyawar fahimta don zai samu gyara ababai da dama a cikin rayuwarmu kafin lokaci ya kure mana. Ai muna magana akan aikin da ya shafi dukiya. Tunda ai babu neman kuɗi muke. Kuma da abinda na buga misali kansa ne. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari wa anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kana Zakariya alaihi salam najjaran. An karɓo wannan hadisi daga Abu Huraira. Manzo Allah ya ce annabin Allah Zakariya ya kasance kafinta. Kaji fa annabi Dawud ya zama makeri, annabi Zakariya kuma ya zama kafinta. Rawahu Muslim. Wato Imam Muslim ne ruwaito wannan hadisi. Wa an al-Miqdam ibn Ya'di Karib radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min 'amal yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alayhi salam kana ya'kulu min 'amal yadihi. Rawahu al-Bukhari. An karɓo hadisi daga Miqdam ibn Ma'di Karib daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma akala ahadun ta'aman qattu, ba wani mutum da ya taba cin wani abinci tunda ake khayran min an ya'kula min amali yadihi, mafi alkhairi sama da a ce ya ci daga sana'ar hannunsa. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, annabin Allah Dawud alaihi salatu wassalam ya kasance yana ci daga aikin hannunsa, daga abin hannunsa. To kaga wannan zaburarsuwa ne a gare mu, idan ya zanto annabawan Allah waɗanda su ne mafiya falala, mafiya daraja, zaɓaɓɓu cikin bayan Ubangiji, amma sukan yi ƙoƙari su ga sun ci daga aikin hannunsu, to ya zama wajibi kenan ga kowane musulmi, mace ko namiji, ya yi ƙoƙari ya ci daga aikin hannunsa. Kuma idan annabawan Allah ba su raina sana'a ba, irin ta kafinta, irin ta ƙira, ashe bai dace ba wani mutum ya zo ya raina sana'a ta kafinta ko ta ƙira. To wannan irin tarbiyyar da ya kamata a ce al'ummar musulmi sun samu kenan. Dai idan mun samu wannan tarbiyyar ba za mu zama makaskanta ba. Amma abin takaici ne idan an zo kididdigar jahilai a cikinmu da masu ilimi a samu adadin jahilci ya fi na masu ilimi
yawa,
ko ilimin boko ko na addini. Abin takaici ne idan an zo kididdigar masu aiki da marasa aikin yi a samu adadin marasa aikin yi ko dai ya yi daidai wa dai zadana masu aiki ko kuma ma ya ɗara su yawa. Wannan duk abin takaici ne. Kuma yawanci abin da ke kawo mana wannan ba wai sana'o'in ba ne babu, a'a raina sana'o'i, musamman a wurin matasanmu muna da raina sana'o'i ko raina gaske. Sai mutum ya ga ya fi karfin sana'a iri kaza, ya fi karfin sana'a iri kaza. Shi ko mai hankali shi ne wanda idan ya ce ga abin da nake so, to kuma sai ya zaɓi a madadin wannan in ban samu ba ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza, ya lissafa ababai huɗu ko biyar babban abin da yake so na ƙarshe. Amma idan bai samu ba to zan iya yin kaza, in bai samu ba zan iya yin kaza, in ban samu ba zan iya yin kaza, na iya farawa da kaza, daga kaza kuma sai in juya in koma kaza, daga baya in juya in koma kaza. Ba a cewa dan yau ka zama kafinta kuma har ka mutu kana kafinta. Ka iya samun kuɗi masu yawa ta hanyar wannan sana'ar kuma sai ka kai ka canja da wata sana'a. Dan yau ka fara da trader yar kankanuwa, ba a cewa kuma sai ka mutu kana wannan. Amma ka iya samun wata sana'a ka canja da ita daga baya wanda kaga ta fi ta samu. Dan yau ka fara da bread da shayi, baya nuna cewa ka zama wulakantacce. Dan yau ka fara kai kana mahauci ne mai tsire ko mai balangu, baya nuna cewa ka zama wulakantacce. Amma abin da yake faruwa shine gida dantar da kanmu muke sana'a din ba ma inganta ta yadda za a ga ci gaba. Idan ka wuce tugufar tsire a yau kana cikin wannan shekara ta 2005, to nan zuwa shekara ta 2010 sai ka je ga mai tugufar yana nan shine, kuma tugufar ma ita ma bata kara faɗaɗa ba, kuma bata haifi waɗansu tugufofin na tsire a waɗansu unguwanni da waɗansu wurare ba. To me yake kawo wannan? Ko dai rashin wayewa a cikin sana'o'inmu, ko ha'inci na cikin sana'a din da rashin gaskiya da ciye-ciyen bashi da waɗansu ababai barkatai da yin bukatu da sun fi ƙarfin samunmu. To shi yasa sai ga teburinmu na shayi shine yake baya canjawa daga shekara biyar baya zuwa yanzu. Adadin gwangwanayen madaran da gwangwanayen bombita din da wanda suke akwai da wanda suke ado ake da su, su ne ba su karu ba. Da na adan da na gaske din. Ina fata mun fahimta. Adadin crack na kwai da ake kashewa a yi ne ake sayarwa, shi ma dai bai canjawa, bai karu, bai ragu ba. To wannan ai ya kamata mu tuhumci kanmu, me yasa sana'o'inmu suke haka? Shin kawai sai Allah ya kisa mu da albarka dan kawai mun zama mu haka? A'a, sai dai mu idan mu inganta sana'ar ba. Idan ina da tuku bayarin kankanuwa, wata rana a ga ta inganta. Idan da ina kasana mana akan titi guda na bi kula na bi, wata rana a zo a ga na yi masa dan karamin wani keji haka, na sa abinda guda ba zai shiga ba, na sa gilashi yana ban sha'awa, wani lokaci a ganin da katuwar dilfiri zadina da naman a ciki baya lalacewa, wani lokaci a ganin da kaza, wani lokaci inganta abu. Ya an saba da wutar naman ce take hasko gani, wata rana zo a ga wadansu fitulu, in da fitula kala ɗaya ce, wata rana a ga fitulu, wannan ta kama wannan ta mutu. Dan ta ji hankalin mai wucewa, ya nake ganin wata fitula ta kama wata ta mutu, sai dan waiwayo, ce ashe ta kufa tsire ce. To kaga wannan ba ma inganta sana'o'i, kawai sai mu kyale a gidadance, to shi yasa sai mai ta tafiya a haka. Amma asalin sana'ar ba wadakantacciya bace, dan mutum ya zama mahauci, dan mutum ya zama mai bredi da shayi, dan mutum ya zanto kafinta, dan mutum ya zanto abin nan kowace irin sana'a, dan mutum ya zama baduku, duk wannan ba wadakantacciyar sana'a bace ba. Amma baduku mutum da can dama yana gida yake na satakobi da gida na sanya wuka da kuma dinke laya, to kuma tun shekara goma zuwa yanzu har yanzu haka yake. Amma da ya inganta sana'ar dukanci ya koma irin sarrafa fata ta hanyoyi daban-daban na zamani, da yin jakunkuna daban-daban, jakar tafiya da jakar zuba kuɗi da ta maza da ta mata, duk wata jaka da zai gani a titi a wani kanti mai kyalli, ya je ya sayo ta, ya zo ya ajiye ta, ya gaya zai yi irinta so ɗaya, so biyu, so uku, to za ka ga annabiyar ya yi. Wata rana ba sai an kawo wacce ta waje ba. Amma muna nan badukunka shi ne mai ɗinke laya, har yanzu ɗinke laya yake, kuma mutane suna ƙara fahimtar, suna ana ƙara nisantar laya, saboda haka shi kaga sana'arsa babu ci gaba a cikinta. Sannan baduku ne wanda yake gidan takobi da gidan wuka da inda za a sa lauje da inda za a sa menene, yanzu kuma waɗannan ababen ba a amfani da su da yawa. Ina fata an fahimta. To waɗannan duk ababai ne mutane yawanci ba sa iya yin wannan su kaɗai sai da wayewa. Amfanin kenan ma'aikata ta ciniki da masana'antu ta kowace jiha. Sai ya zanto suna kallon irin waɗannan ababai, suna koya mutane yadda za a wayar da su akan harkokin cinikayya ta zamani, da yadda za su inganta sana'o'insu a zamani, da yadda za su tafi da zamanin da suke ciki. To wannan aiki ne, haƙƙi ne akan wannan ma'aikata, haƙƙi ne akan wannan kwamishina da ma'aikatansa su riƙa kallon sana'o'in da hanyoyin inganta su, a sa 'yan kasuwa su kafa ƙungiyoyinsu, ana kira su, ana ba su bita, ana ba su wayarwa da darussa daban-daban, ana kuma ƙara musu jari in ba su da shi, to sai mutane su waye, su ma sai su zama kowa da kowa. Ina fata an fahimta. Wani bawan Allah yake yin takalma irin na fata ɗin nan, irin dai wanda ake kowa ƙofar wani bai kowa cikin gari na gudu haka, sai ya tafi ƙasar Inyamurai. Yana shi yana kuma lokaci ya tsaya, idan ya samu kayan aiki ya yi, sai wani Inyamurai ya gan shi, sai ya kawo shi gidansa, ya ce ya ba shi gidan, ya zo ya zauna a shagonsa kyauta, ba sai ya biya haya ba. To kullum yana aikinsa, yaransa kuma ya taso daga makaranta, yaran shi wannan Inyamurai. Sai ya zo zauna kamar yana zauna ana hira, shi kuma yana ta kallon yadda ake takalma. Idan ya je gida sai ya ce ya koye, ya zo ya gwada da na wannan ɗin, ya gaya ko bai bi bayan bayan, har yaron ya iya komai da komai, sai ya kore shi, sai yaron ya zama shi ne da jagon, ya buɗe, ya ci gaba da koyar da sana'ar. Ina ba za a fahimta. Kaga ya je ya koyar da sana'ar a banza, a kyauta, babu lada ga arni, sannan kuma ya yake shi da ita. Duk takalman da za a yi a ko'ina a duniya, ko a Italy aka yi takalmi, yan kofar Roma a Kano za su iya yin irinsa. Amma abinda suke bukata su sanya kana'a a cikin zuciyarsu da tsoron Allah, da rashin ha'inci, da rashin amaja, da rashin algushu, da rashin shaye-shaye, da tsayawa da gaskiya da riƙon amana, da kuma tallafi daga ɓangaren gwamnati, da wayar da kai daga ɓangaren gwamnati, da sanin cewa challenges ɗin zamani muke ciki, ya za mu kare al'ummarmu. Idan akwai wannan shi kenan. Amma duk inda za a yi takalmi a duniya, waɗannan mutanen za su iya yi. Amma me yasa muka zama haka? Ga kuma wannan hadisan duk suna magana ne akan wannan. Allah ganar da mu. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. باب ديك مغانا أكن كرمش أكن يبو من جاكر شايبو. باب ديك مغانا أكن كرمش والجود ديكوتا والإنفاق دكش كتي في وجوه الخير أفس كوكينا الخير دبان دبان كما رجينا مسلا چي كوكينا مكرانتا كوكينا ريجا كوتا برساسي كوتا منيني كوتا كوانا بنا الخير ko sayar da tafi ka kai makaranta, ko kuma tana danwa makaranta, wato kujeru in makarantar ba ta da kujeru, makarantar islamiyyar unguwarku ko ta ƙauyenku ko ta wani abu makamancin haka. Qala Allahu ta'ala thiqatan billahi, dan mutum ya amuntu da Allah cewa idan yayi wannan aikin ba zai tozalta ba, Allah zai bashi lada. An gane ku? A cikin waɗannan ababai da na lissafa, gina masallaci da gina makaranta, ko tallafa makaranta da kayan aiki din, ko kuma ce gina rijiya, ko samar da ruwan sha, ko rijiyar burtsatsai, ko wanda take ta gargajiya tamu, da kuma gina wani wuri na koyar da sana'a, dukkaninsu aikin alkhairi ne. Amma a cikin wanne muke yi? Masallaci. kowa daga cikin mu ya fahimci in ba masallaci ba kuma ba ya da lada. Da haka yanzu a gina masallaci mutane suna da kwazo suna da himma za su taimaka wannan ya kawo bulo ɗaya wannan ya kawo kaza wannan ya gina wannan ya kaza. Idan an zo gina makaranta sai wannan himmar ta ragu. Idan an zo gina rijiya sai kuma ta daɗa raguwa. Ina ba za mu fahimta. To idan aka zo kuma batun ma cewa a ɗauki nauyin wani ya je ya yi karatu ko a gida ko waje sai kuma himmar ta daɗa raguwa. Idan an zo batun mu samar da wata cibiyar koyon sana'a a ƙaramar hukumar mu ko a emirate ɗin mu ko a district ɗin mu ko a unguwar mu ko da shago ɗaya ne mu ɗauko mai koyar da sana'a mu nemi yaran da ba su da aikin yi su zo a koya musu sana'a wannan kowa ba mai tunanin wannan ba a cikin al'ummar ka gaba ɗaya ba mai tunanin wannan cikin al'umma wannan ku duk suna cikin abin da kira wujuhul khairi kuma kalmar albirru duk ta shafe su kalmar albir ta shafe su ina ba dan fahimta. قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه الله مدوكي يتي دك ابين دا زاكو كشي من شيء ندوكي ياكو من كنكنت سكو من يوان سا ان دي تهنير الخير تي فهو يخلفه تو الله زي ميه قلمان سا اذا انكا كشي دبو دي الله زي ميه مكر قرمي دبو دي بايم كما قال لا تنيا يمك تانا دي اكياما انكا كشي مليان دي الله زي ميه مكر قرمي دي مليان دي كو بايم قال لا يمك تانا دي اكياما دك ابين دا كو كشي سي الله ميه مكر قرمان سا وذي كالي كو حكما a sai kaga mutum ba hasara yi ba a nan in mutum ya fahimci wannan ya kamata ma ya rowa dangane da aikin alkhairi aikin makaranta ko aikin masallaci ko aikin islamiya ko wani abu bai dace ya rowa ba dai idan kai rowa kanka kai rowa ba mun yamu kalfa inna ma ya bukalo an nafsi wanda dai ya rowa kansa ya rowa wallahu alghani wa antum alfuqara Allah ma wadaci ne ku ne talakawa ku ne mabukata wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka zo ya baya kuka kiji sai Allah ya musanya ku da wadansu mutanen da ba ku ba su kuma ba za su zama irin ku ba wannan Lazarus wace daga Ubangiji subhanahu wataala wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Ubangiji ta'ala ya ce abinda duk kuka ciyar na alkhairi to fa dan kawo nan ku kai shi ba dan wani ba karka dauka kaiwa wani gata dan ka gina masallaci kanka kaiwa karka dauka dan ka gina aji daya ko block daya a makaranta wani kaiwa gata kanka ba wani kaiwa gata ba kanka kaiwa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum dan kawo nan kudi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah bai kamata ku ciyar ba sai dan neman yardan Allah ma'ana duk abin da za ku ciyar ya kamata ya zanto dan neman yardar Allah subhanahu wataala ne ba dan wani abu ba وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أبن دا دزاك كشينا الخير ندوكيا ودن أيكن الخير يوفى إليكم تزا أتك لا دنش زوا غريب وأنتم لا تظلمون بزا أزالن شيخ كومي با كاقا نسيت وما تنفقوا من خير أبن دا دزاك كشينا الخير وتو أبن أبن دا أكسو يكرب سنان الخير تيدا باكا دا شكا كان شوا سنان الخير يزوان دي يجينا ريجيا دن جماعة سشاروا كوي بوهول دن جماعة سشاروا yanzu yana shakka akan kasancewar wannan alkhairi ina jin abu ne da baya karba shakka gina rijiya dan mutane su sha ruwa dasa bishiya dan mutane su sha inuwa ko su sha yin itacen ban tsammani akwai wanda yake shakkar wannan alkhairi ne gina masallaci gina makaranta tallafa wani yaro da yake son ya je yayi karatu tallafa wani da sana'a ko jari ko kuma tallafa masa da gina sa kai da kanka ko kai da waɗansu ku haɗu ku samar da cibiyar koyar da sana'a ga matasan unguwarku ko ƙauyen akwai wanda yake shakkar wannan alkhairi ne to sai Allah ya ce wa tunfiqu min khairin abinda duk zaku kashe na alkhairi fa inna Allah ayyuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wato za a cika ladan sa zuwa gare ku ba za a zalunce ku ba ma'ana ba za ku kashe kudin ku a banza ba hasara ku kai ba wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk zaku kashe na alkhairi Allah yana sane da shi kar ka dauka kaje kaya a kauye ko a wani loko ko a wani wuri inda ba wanda ya sani Allah madaukakin sarki ya sani dama kuma kai dan shi karka dauka cewa ka je kai abin yan jarida ba su je sun dauko sun yada daga wakon watsa labarai ba ya dama ba kai dan su ba kai dan Ubangiji ta'ala ya sani Allah kuma ya sani ba dan wani ya sani ba dan Allah ya sani kai wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo wannan hadisi daga Abdullah dan Mas'ud Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce لا حسد الا فتنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق
ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمهما ويعلمها متفق عليه. An kai ba hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare da gare shi, manzo Allah ce la hasada illa fi sunnatayn, babu hasada sai cikin al'amura biyu. Lafazin hasada tana da ma'ana guda biyu, yana da ma'ana guda biyu shi wannan lafazin. Ma'ana ta farko tamanni zawali ni'matil ghairi, fatan ni'imar wani ta gushe, wannan hasada kenan. Allah ya ba wani ni'ima ta dukiya, ka rika fatan ina ma ta gushe, ya rasa dukiyar. Allah ya ba wani ni'ima ta mulki ko mukami ko matsayi, ka yi fatan ina ma wannan mukamin ya kubuce daga hannunsa. Allah ya ba wani ni'ima ta ilimi, ka rika jin haushi. To wannan ma'ana ta farko kenan ta lafazin hasada. Ma'ana ta biyu ta lafazin hasada, tamanni mithli ma lil ghairi, fatan ina ma in samu abin da wani ke da shi. Wato kenan wanda na farko kana fatan nashi ya gushe, ko kai ka samu ko baka samu ba shi dai ya rasa. Wannan na biyu kuwa ba ka fatan shi ya rasa, kana fatan ina ma ka samu irin nashi. Ina fatan kun fahimci wannan abu. Na farko haramun ne, ba inda zai iya zama halalta kowace fuska, ko mummunar ɗabi'a ce. Ba wanda yake yin hasara sai mutumin da yake da khubsun nafs, wato munin zuciya, dattin zuciya. Shi yasa Allah ya jeranta shi cikin ababen da ake neman tsari da su. Qul a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Wato mutum na neman tsari a kare shi daga sharrin mai hasada yayin da zai hasada. Shine Ibn al-Qayyim ke cewa mai hasada yayin da ya kulla aniyar hasada din a zuci, daidai da ganin sa ma kansa dafi ne. Domin idan ya kalli wanda yake wa hasada, kallon hasada din, wato kamar akwai wani dafi da yake fita daga idansa zuwa ga wancan, in ba Allah ya ba wancan kariya da tsaro ba. Haka idan zai yi magana ta hasada game da wanda yake wa hasada din, yawon bakinsa ma yakan zama dafi a wannan lokacin. Hasada bala'i ce. Allah tsare. To ba yadda za a yi ta zama halalta kowace hanya. Hasada haramun ce. An gane ko? In dai da ma'anar tamanni zawali da imatul ghayr, amma da ma'anar tamanni mithli malil ghayr, fatan ina ma in samu irin abinda wani ke da shi, to shi ne manzo Allah ce ita kanta wannan din ba ta halatta sai a wurare guda biyu. Shi ne ma'anar la hasada illa fi sunnatayn. Da haka al-hasadu anan fi ma'anahu thani shi ne abinda ake kira al-ghibta a larabci. Al-ghibta bil ghayr wal ba wa ta da kuma ta wa ta'nisa a ƙarshe. Abinda al-ghibtatu take nufi, fatan samun abin da wani yake samu, fatan samun matsayi irin na wani. Wani ya samu kaza, ina ma in samu matsayi irin na wani, ma'ana ba tare da fatan nashi ya gushe ba. To koda wannan ba shi halatta sai a wurare guda biyu. Ashe ba za ka ga mutum da kuɗi baka ce Allah bani kuɗi irin na wani, ba za ka ga mutum da mukami baka ce Allah bani mukami irin na wani, ba za ka ga mutum da ilimi baka ce Allah bani ilimi irin na wani, ba za ka ga mutum da ƴaƴa baka ce Allah bani yawan ƴaƴa irin na wani, ba za ka ga mutum da ƙarfin jiki ko da lafiya ko da ƙira mai kyau da halitta mai kyau ka ce ina ma ni ma jiki na zama irin da wani, ba za ka yi irin wannan din ba sai a wurare guda na biyu. Shine ma'anar la hasada illa fi sunnatayn. Na farko, rajulun atahu Allahu mala, mutumin da ubangiji ta Allah ya bashi dukiya, fa sallatahu ala halakatihi fil haqq, sai Allah ya sallata shi ya dora shi akan kashe dukiyar nan cikin aikin alkhairi. To ya halatta ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani, in yi aiki irin na wani. A nan sharadi Allah ya ba mutum dukiya ta halal, kuma Allah ya masa taufiki wajen kashe dukiyar akan aikin alkhairi. To a nan gurin haramun ne ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani kai shiru. Dole sai ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wani, nema in yi aiki irin na wani. To ya halatta. Amma mutumin da Allah bai wa dukiya baya aikin alkhairi, haramun ne ka roki irin wannan dukiyar. Ko yana da dukiya yana aikin alkhairi, haramun ne ka roki dukiyar ba tare da ka roki kai ma kai aikin alkhairi. Ina fata mun fahimci wannan da kyau. Na biyu, warajulun atahu Allahu hikma, da mutumin da Allah ya bashi hikima. Abinda ake nufi da hikima a nan gurin ilimi. Ilimi shine hikima. Fa huwa yaqdi biha, yana ta hukunci da wannan hikimar. Wa yu'allimuha, yana koyar da ita ga mutane. Kalmar wa yu'allimuha shi ya nuna abinda ake nufi da hikima a can shine me? Ilimi. Tunda a ce wa yu'allimuha, ya koyar. Ai mutum baya koyar da abu sai abin ya zama me? Ilimi.
to mutumin da kaga yana da ilimi kuma yana aikin alkhairi yana da'awa yana fadakarwa da ilimin da ilimin nasa to suka ce Allah ka bani ilimi irin nawa da in yi aiki irin nawa ne amma duk yawan ilimin mutum in baya aikin alkhairi da shi haramun ne ka ce Allah bani ilimi irin nawa ne idan haka ne ba sai mutum ya roki ilimi irin na shedan ba ai shedan ma da ilimi ba jahili bane ba ko ya nemi ilimi irin na malaman banu Isra'ilawa ai malamai ne masana ne allazina atinahu alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna amma wa inna fariqan wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa hum ya'lamun ma'ana kaga baka ganin wani da ilimi kace Allah bani ilimi irin na wani a sai in kaga wani na da ilimi kuma yana aiki da ilimin sa to sai kace Allah bani ilimi irin na wani in yi aiki irin na wani to anan abu guda biyun nan sune kade zaka yi gibda akan su ko dai dukiya da ake aikin alkhairi dai ta ko ilimi da ake aiki da shi ake da'awa da shi ya kadhibha wa yu'allimuha yana aiki da ilimin a karan kansa sannan kuma yana koyarwa a ce ko da yana aiki da shi a karan kansa amma baya koyarwa zaka nemi wannan ilimin ba zaka koyi ba ko kuma ya zanto yana koyarwa amma baya kwatanta aiki da shi shi ma ba zaka nema ba sai in yana aiki da shi sannan yana kokarin karantar da mutane to sai ka roki Allah ya baka irin wannan ilimin dan shi ilimi ba yawan sa bane bake da muhimmanci a'a yadda yake canja mai shi shine abin da yake da muhimmanci kai ya samu mai ilimi da yawa baya aiki da ilimin ballanta na kiran mutane ka samu wani mai ilimin da bai kai wannan yawa ba amma yana aiki da shi yana kiran mutane to kaga ilimin wannan nabiyin yafi albarka sama da wancan na farkon kuma in ka tashi roka ba za ka roki wancan mai yawan ba mara albarka sai dai ka roki wannan kadan din mai albarka wanda mai shi yake aiki da shi yake karantar da shi a iya samun wani da dukiya da yawa yana da miliyan 100 yana da sama da miliyan 100 amma baya aikin alkhairi da ta a iya samun wani da wata kaiciyar dukiya miliyan 5 gare shi miliyan 10 gare shi amma in ka ga yana waɗansu ayyuka na alkhairi sai ka yi tsammanin shi ne mai miliyan 100 to kaga ba za ka roki wancan miliyan 100 din ba sai ka roki wannan mai miliyan 10 din ko mai miliyan 5 din dai ita ce dukiya da take amfani dai ita dukiya amfaninta ake kallo haka ilimi amfaninsa ake kallo ba rashin amfaninsa ba tsakani da Allah haka muke fahimtar al'amura ko yadda wannan hadisin yace yawanci ba haka muke fahimtar su ba to kaga wannan shine albarkar da ke cikin karatun hadisi yawanci mu in mun ga mai dukiya kawai sai mu ce Allah ba mu dukiya irin da wani ko wani magani ya wuce da mota sai ya Allah koda irin wannan kuma san ta hanyar da yabe samu ba yana aikin alheri ko baya aikin alkhairi ne ta sauransu akwai masu zama akan titi da yamma kawai su zauna a bakin titi zaman kallon mota suna bada labari mota iri kaza mai lamba iri kaza mota iri kaza mai lamba iri kaza aikin su kenan ba su da aiki su ba zikiri su ba salatin annabi su ba koyon sana'a ha kawai zaman dumawa banci zaman wahalar da kai zaman ta kawai shirme to gyara fahimta dole sai mu koma karatun hadisi kenan wannan ita ce albarkar da ke cikin karatun hadisi wannan hadisi muttafaqun alaihi ma'anahu yanbaghi alla yughbata ahadun illa ala ihda hatain alkhaslatain malam nawawi yace abinda ake nufi ya kamata alla yughbata ahadun kar ai fatan samun abinda wani ke da shi illa ala ihda hatain alkhaslatain sai fa in mutun na kan daya daga cikin waɗannan dabi'u guda biyu kan wannan sifofi guda biyu siffar malami mai aiki da ilimi siffar mai kuɗi da yake ciyar da dukiyarsa wajen ayyukan alkhairi ita kadai ce za a yi fatan a samu mutun ya samu irin wannan wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu aka an karbo wannan hadisi daga abdullah ibn mas'ud Allah shi kare da a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما زال ترى ده mutum tabbata gare shi yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi yace da sahabbai wane ne cikin ku wanda dukiyar magadansa ita yafi kauna sama da dukiyarsa shi karan kansa qalu ya rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi ai cikin mu ba wani face dukiyarsa ita ce yafi so sama da dukiyar dan uwansa duk wanda ka gani a cikinmu ya fi son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa ya za a ce kana kaunar dukiyar magajinka sama da dukiyarka su ba su fahimci mai manzo Allah yake so ya faɗa ba kala sai manzo Allah ce fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara yo ai dukiyarsa shi dan adam ita ce wanda ya riga ya aikata lahira kafin ya ce abinda kai sadaka ka ciyar da miskini ka ba wani jari ka gina aji ka gina makaranta ka yi ayyukan alkhairi ka haƙa rijiya wannan ita ce dukiyarka abinda ka taskance a banki kana ta lissafi wannan ita ce dukiyar magajinka ina fata an fahimta don gaba ɗaya idan ka mutu ta zama ta magada ba taka bace ba, waccan ku ka riga ka aikata lahira, to tsakaninku da Allah da abin da mutum ya kashe da abin da ya bari bai kashe ba, wanda ya fi yawa galibi wanda ya bari bai kashe ba shi ya fi yawa, ashe kenan shi dan adam ya fi so. Mazalla kuma ina son ashe kashewar shi ya fi sama da mai sama da ajiyewa. Yawancin mu mukan yi tunanin ya kamata mu ajiye dukiya saboda ƴaƴanmu, dan ba haka ba ƴaƴanka za su shiga wala, amma kai ka manta mahaifinka kai kuma nawa ya ajiye maka, kai bai ajiye maka ba, kuma ka manta a gefe ɗaya ga wani ya bar wa mahaifinsu ya bar musu ɗin kuma yanzu ba su da shi. Gidaje nawa ne a Kano wanda iyayen suka mutu da kuɗi na bala'i suka bar wa ƴaƴan kafin shekara biyar kafin shekara goma, shikenan wannan dukiyar ta lalace ta mutu. Da haka sai mutum ya yi tunanin kansa da ayyukan alkhairi da ya kamata ya yi, ya gabatarwa kansa ya gyara kiyamarsa. Lokacin da mutum zai gina gida yakan yi ingantacce ya kashe kuɗi masu tarin yawa. Foundation ɗin gida da za a zuba a ƙasa sai kaga wani ya yi mita ɗaya, wani mita biyu, wani mita uku, a yi ta kawo tifa ta ƙasa ana dankarewa, a yi ta niƙe ta, a yi ta niƙe ta ana jiƙata da ruwa, a zo a yi a sa dakin a yi kankara a yi waye, dukan wannan dan duniyar dake nan. Kuma in ka mutu a nan za ka bar shi, matanka da ƴaƴanka su gada, idan matanka matasa ne suka gada kila wata ta gaji gida, gidan da yake naka, kuma ta auro wani wanda yake mai ƙarancin shekaru ba kai ba, da yake yanzu komai tana da shi, abinda ba ta da shi shine miji, shi kuma wancan komai da shi da namiji, abinda ba da shi shine kuɗi, sai su yi kamfani shi jarinsa ƙananan shekarunsa, ko ba haka ba? Ita kuma jarinta gida da mota da kamar mata, shi kenan sai a tashi kamfani a rubuta. To da kayi wanda aikin alkhairi da kuɗinka ka ka gina zahirarka, kuɗin za su same ka. To amma mutane ba kowa ne ke gane wannan ba. Yanzu a Kano abin da ake yi kenan, gida na miliyan 100 zuwa abin da ya sama, ajin masu nauyi kenan. Gida na miliyan 50 zuwa abin da ya sama, ajin matsakaita kenan. To gida kuma na miliyan 2, miliyan 3 zuwa har miliyan 50, shi kuma ajin na ƙasa-ƙasa kenan. Ba magana gidan 300,000 wannan na talakawa na ƙarshen ƙasa kenan, irin wanda na ji wani mai hikima na cewa imar ka biya ni kuɗin kafin ya faɗi. Ma'ana idan laborin ya gama gidan yana son kamar ka ba shi ya tafi, don a kowane lokaci gidan na iya faɗuwa, gidan ha'inci kenan. Irin gidajen da ake a can, irin unguwannin wajen su ɗorayi ne, su wani rijiyar lemo, su wani can cikin Bacirawa, Bacirawa su wani tudun Fulani, rimin keɓe haka a gida. Wannan ba gida bane, Allah rura ce ne kawai. Gida ne a wurin wanda yake cikin, amma hakikanin gaskiya ba gida bane ba. Kai dai larura ce, ana zama irin na hannu baga hannu ƙwarya, babu yadda aka iya sai a zauna aka kadaran kada. Amma dai abin da nake so in kai gare mu, ma'ana gida miliyan 100 zuwa abin da ya sama. Miliyan 100 idan mutum zai aka kashe miliyan 50 don lahira, ya haƙura da gidan miliyan 50. Aiki na miliyan 50 don lahira, ayyukan da za ka yi asira da yawa. Ma'ana in masallaci za ka yi na miliyan 100 za ka yi masallaci 50. Kuma ka yi shi a wurin da ake bukata, kuma ka danka shi a wani wurin wani malami na sunna, don ka san yanzu sunna take ci, bid'a ba ta ci. Yara yadda shi da karatun Riyadus Salihin da karatun Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Muwatta da Abu Dawud da Bulughul Maram. Kullum a ce qala Rasulullahi, ku ce me? To zaka samu lada fa. Zaka samu lada. Amma shaytan sai maka bakin ciki ba san ka samu wannan. Sai ka je ka gida katanga, kai mata kwalliya, kai mata kaza, ba lada. Katanga kawai, haka kawai, katanga ba lada, ko nawa ka kashe mata? Mutum ya katuwar can ba ka ga dai ba lada. Ka sami ka shiga ciki ka zauna ya kare ka daga ruwan sama, daga zafin rana, ga AC, ga komai, amma faɗi ladan da ke ciki. Wanda ya shuka bishiya ɗaya ya fi ka lada. Dan babu yadda za a yi ka yi da sai ko ka shuka wani abu. Musamman irin wanda mutum ke ci, ko dabba, ko halitta, ko aljan, manzon Allah ce sai ka samu lada kamar kayi sadaka. Amma inda zaka gina Abuja gaba ɗayan ta gini babu lada. Sai dai wanda ya yi masallaci, ko ya yi makaranta, ko ya yi wani gidan da ba shi ne ya zauna ba, marawi ya sa a ciki, ko waɗanda suka tagayyara, kaga wannan akwai lada. Amma naka da ciki zaka more ne ka ji daɗi, amma babu lada. Ina ba za mu fahimta. Amma idan ka dasa mangoro, ka dasa ayaba, ka dasa lemo, ka dasa tanjirin, ka dasa lemon tsami, akwai lada da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka yaki kwararowar hamada, sannan kuma ka samu lada. ma'ana yaki da kwararowar hamada gaba ɗaya ma in zaka yi magana ta cikin musulunci aka yi ta aka kare. Amma sai dai ba a fahimtar nassin hadisin manzo Allah wani lokaci ta hanyar da ta dace a fahimce shi, ko kuma an dade ana karanta hadisi dan a samu lada kawai wajen karanta shi ba dan a fahimce shi a yake da shi ba. In za a yi aiki ta sihima a kara dukiyar magajinsa kuma shine abin da ya gina ya ajiye, ko ya gina gida ya ajiye, ko ya sai flote ya ajiye, wannan dan na magada ne su mutu ka mutu su samu, amma kai ba naka bane ba. Rawahul Bukhari, wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi. Wa an Adi ibn Hatim radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Daga Adi ibn Hatim Allah su kare da gare shi manzon Allah ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Ittaqun nar, ku kiyaye kanku daga wuta, walau bi shiqqi tamra, koda da tsagin dabino ne, ko rabin dabino. Dabino kwaya daya ka raba rabi, ka ci rabin rabin kuma ka bar sadaka, to kai wannan sadakar koda da rabin dabino sai dan ka tsare kanka da wuta. Abin nufi in ba abin da zaka iya bayarwa sai rabin dabino, to kar kai rowa da shi bayar da rabin dabino. Ka san wadansu sukan fahimci sadaka ta masu kuɗi ce, kai talaka ba a maganar sadakar ka. Da haka da an ce jama'a a taimaka, sai kalla ga su suka zo karatu da mota manya manya, su wa ne masu manyan kaya da shadda mai tsada da boil mai tsada da wani kaza da kaza da kaza, wato da su ake shi ba da shi ake ba. To an ji su da su ɗin ake, an ce su tsare kansu daga wuta. Kai baka san ka tsare kanka daga wuta? In wani ya bayar da naira 1,000 zai tsare kansa daga wuta, kai ka bayar da naira 5 in ita ke nan iyakacin samun ka, Ubangiji ta Allah zai karba kuma za ta zama sanadiyar karan ka daga wuta. In duk ta kare ku, ko duka ba ku shiga wuta ba, kun shiga aljanna, to wancan da ya bada dukiya da yawa kan yi zai fi ka samun matsayi a ciki, dan ba za a daidaita ku daidai wa daidai, musamman in dukiyarsa ta halalce. To a nan gurin kenan, kada mutum ya raina aikin alkhairi ko ya yake komin kankantarsa. Da haka manzo Allah ce la tahqaranna minal ma'rufi shay'a, kada ka raina aikin alkhairi komin kankantarsa. Walau an talqa akhaka biwajhin talq, ko da ka gama da dan uwanka musulmi ne da sakakkiyar fuska, aikin alkhairi ne. To ballantana za ka bada naira 5 ko naira 10 ko naira 100 ko naira 200 ko 1,000, wannan duk kar ka raina su. Idan ana neman miliyan 10 daga 1,000 ne za a fara, in ana neman 1,000 kuma daga naira 1 za a fara lissafin, daya biyu har akai 10,000, to ka hana ɗayar, ya za a samu ta biyu da ta uku da ta haru. In ana neman 1,000 daga 1,000 za a fara, ga 1,000 ga 2,000 ga 3,000 ko har akai 100, to ka hana 1,000 farko. In ana neman miliyan 10 haka dai daga wannan za a fara, to sai ka hana wannan. Kai kana ganin cewa sai wani ya zo ya bayar da yawa. Shi ko aikin alkhairi da dukiya taufiki ne na Ubangiji, ka iya fin wani kuɗi amma ka fi shi aikin alkhairi da dukiya. Sannan kuma ya jama'a, kun ga hanyar da aka bi aka samu dukiya yana da tasiri wajen hanyar da ake bi a kashe ta. Yawanci idan mutum ya samu dukiya ta halal tsantsa, ya fi zuciya ta sakakkiyar zuciya wajen aikin alkhairi. Amma da wuya mutum ya samu dukiya ta mummunar hanya, ka gana sakakkiyar zuciya wajen kashe ta. Allah baya masa wannan taufikin. Da wuya, ban ce ba za a samu ba, amma zai wahala. Ko kaga ya kashe, to idan ka lissafa sai kaga abin da ya kashe bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ya kamata a ce ya bayar ba. Saboda talaucin zuci ne da shi. Idan mutum yana da talaucin zuci, komai wadatar hannu ba ta da amfani, sai in mutum yana da wadatar zuci yana da wadatar hannu, ita ce mai amfani. Ka samu biyan, ma'ana ko dai wadatar hannu da wadatar zuci, ko wadatar zuci da talaucin hannu. Ina fata mun fahimta. Ko talaucin zuci da kuma talaucin hannu. Wanda ya zama talaka a zuci da hannu, wannan ga ai yayi hasara. Hasara ta duniya da ta lahira. Amma da ya zato mawadaci a zuci da hannu, to wannan ya dace a duniya da kuma lahira. Wanda ya zama mawadaci a zuci ko da bai da wadatar hannu shi ma ya dace. Ina fata an fahimci wannan. Ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin muttafaqun alayhi. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala ma su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattu. Jabir dan Abdullah yace tunda ake ba a taba tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ba, fa qala la, yace a'a bai taba yin haka ba. Indai an tambaye shi zai bayar, in yana da shi, in baya da shi to sai yayi magana mai dadi wadda ta fiye baka dan dadi. Amma ce je ka ba nuri babu ba zai yi ba, ko dai ya baka in yana da akwai, ko kuma ya tsaya ya dauke maka kewa da maganganu masu dadi, tare kuma da sa maka rai cewa in wani abu ya zo zaka samu. Dan abinda Allah ya lalantar da shi kenan kai. Wa in ma tu'ridanna anhum mubtigha rahmatan min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura. an gane ku, tunda Allah ce da shi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, kar ka sanya hannunka a makala a wuya, duk wanda hannunki makala a wuya ya rowa ke, domin in yana sake ne haka zai yi haka ya shiga aljihu, to amma in yana daura nan fa ya yi nesa da aljihu, bala tana ayi kyauta. Wala tafsutu haful lafadi, kuma kar ka bayar da duk abin da ke hannunka kai ya zanto baka da komai a gida, ko ya zanto ka tozaltar da iyalinka ba su da abinci, wato tsaka-tsakiya za ka zama. Fata kauda maluma mahsura, idan ka zama marowaci za ka zama abin zargi a cikin jama'a, in ka zanto duk abin da zo gaba ɗaya ka bayar baka rage komai, kuma za ka zanto kai ma baka da shi mabukaci, sai kuma ka bayar kuma ka zo ka shiga roƙo kuma ko me aka yi kenan. An gane ku? To da haka dai Allah ya ce da annabi in ma turzanna anhu tiza'a rahmatin min rabbik, in za ka kawar da kai daga mutane ka hana su abin da suka roke ka dan saboda kana fatan ka samu yanzu baka da shi, fa kullahum qawlan maysura, faɗa musu magana magana mai daɗi, ma'ana ko ka bayar ko ka faɗi magana mai daɗi, bayarwa in kana da akwai, magana mai daɗi in baka da shi. To dan kar wani ya dauki kuma shi kullum magana mai daɗi zai ya daddada magana amma yake baya a ka bayar, kuma wani lokacin ka yi magana mai daɗi wani lokacin ka bayar. Duk mutumin da ya zo har ya roƙe ka kuma ka fahimce yana cikin larura, ko kuma ko bai roƙe ka ba ka fahimce yana cikin larura, to sai ka taimaka masa da abin da za ka iya. Amma mutumin da ka fahimci ƙarya yake shi kenan, wannan ko yanzu mutane ƙarairensu suna da yawa, ko maza ko mata. Ina ganin inda a ce ɗaya daga cikinku yana karantarwa kuma ya shahara mutane sun san shi, da zai fi fahimtar wannan. In dai kana karantarwa to kullum aka waye gari da safe zuwa yamma ka samu mutum hudu biyar sun zo gidanka, waɗansu maza waɗansu mata, su yi ta karanta maka larura, su abinda suke kallo kamar yanzu ba sun zo nan ungwagwarar ba, sai su ga mutane ɗinnan da yawa yoo, sai su ga motoci tun daga nan haccan daga nan haccan, to sai su ɗauka. In dai sun roke ka duk wanda ka nuna ka ce Allah ba shi dubu biyar na mura, Allah saka da rai, sai kawai zaro sai ba, idan an jima kuma ne sake roƙonka ce Allah wani Allah ba wani dubu biyu na mura. Alhaji wani da Allah ka tangarwa na faɗa aka yi ruwan farko ɗin ta kusa zubewa, da Allah ya auna ai maza gyara su to aka rubuta Allah saka da alheri insha Allah za a je ai, so haka suke fahimta. Amma tsakanin ku da Allah haka ne, sai ga mace ta zo wurin ka har tana kuka cewa ga ayyanta nan guda biyu za ta aurar, baban su ya mutu kuma ba ta da abin da za ta aurar da su, gado da katifa da kaza, ka rufa mata asiri dan Allah dan annabi dan kaza, da sai ta lissafo maka abin da ake magiya da shi a kasar Hausa, da wanda ka taba ji da wanda baka taba ji ba, tace da Allah a taimaka a aikata. Wallahi tallahi kullun haka ne a gidajenmu. Wata tazo tace mijinta ya gudu ya tafi Lagos yau shekara uku ko shekara biyar, wata tace mijinta ya tafi Makka ya je ya zaman sa a can, ma ta ji labarin ya auro ta a can bai dawo ba. Wannan karatun kullun wallahi sai an mana shi, kai da Riyadu Salihin a hannunka kana muzakara yadda za ka zo ka faɗi manzo Allah ya ce kana karatu, wata tazo ta yanke ka tana maka wani karatun da ba ta barka ka fahimci wannan ba, kuma wancan nata ba za ka iya fahimtar sa ba. Wannan ita ce matsalar da muke ciki, wallahi tallahi wannan matsalar ita ake ciki. Wani ya rubuta maka takarda ce da Allah ka bashi jari, wani ya rubuta maka ya ce wallahi ana bin shi bashi dubu ɗari duk lokacin da tana ba iya bacci ya kamata ka bashi da sauransu. Wato su abin da mutane suke fahimta, duk wanda suka gani da kuɗi ya zo karatu to gani suke yi baya bada zakka sai a wajen shi wannan malamin, haka suke gani. Sannan kuma in kana da hulɗa da mutane da Alhajiwa ne da Alhajiwa ne da Kano da Maiduguri da Bauchi da Kaduna da waye, to ya kamata waɗannan mutanen duk zakkarsu kai suke ba, wallahi haka suke fahimta, haka mutane suke fahimta. Na faɗa musu, na faɗa a tafsiri, na faɗa a kitabun tauhidi, na faɗa a Riyadu Salihin, amma mutane sun yarda, na yi rantsuwar, na yi abin nan, na yi laluban, na yi hikima, mutane sun yarda, sun zo gani suke, wallahi gani suke dandan gurin wanda zai fitar da zakka sai ya zo ya mun fatawa. Sannan kuma ni zai raba daidai rabi, ya bani ko ya bani ko ya bani ya ce in raba, har waɗansu cewa suke an ba su an ba da zakka ba a ba su taso. Allah kuwa ai in kana malami ai yanzu ina jin inda za a kalli duniya ne tsantsa kar a kalli lahira, to mutum idan mutum zai maka addu'a sai ya ce Allah mai da kai malami a kasar Hausa, to ka gama yawo. In duniya za a kalli tsantsa ban da lahira ba. Wannan rikici na duniya yana da yawa, wallahi wannan karatun kullun safa da yamma, wanda zai maka na safa daban wanda zai maka na yamma daban, maza da mata haka ne, waɗansu ma daga wani gari za su. Wa an Jabir radiyallahu
عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا وتكلمر لا عند أوجم باب باير وباب كيوتاني باتا تكين كابوس دمان الله صلى الله عليه وسلم يوغاجي كان سماء لأنك تكين دي كوي كنسا جرير نكوان نيكي شوى ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم yake cewa tun da yake bai taba faɗin la ba sai a cikin tahiyya wajen ashhadu alla ilaha illallah yace laula tashahudu in ba dan tahiyya ba kanat la'ahu na'amu da latin sa da na'am ma'anar sa sai a kamus din shi yaji kamar manzo Allah ma an ce masa haka wannan salamu Allah muttafaqun alayhi wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga Abu Huraira Allah shi kare da gari shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani yini da mala'iku ke da bayi ke wani idike bayan gari cikin sa illa malakani yanzulani face mala'iku biyu suna sauka daga sama fa yaqulu ahaduhuma daya daga cikin su sai ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji dan mai kashe kudin sa ta hanyar alkhairi kamar ya masa gurbi wa yaqulu al-akhar dayan kuma zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa ya ubangiji duk mai kame hannansa ya zama marwaci ka gadar masa da hasara a kullun aka waye gari haka wadannan mala'iku biyu suke sauka su yi wannan addu'a sun yi yau sun yi jiya sun yi shekaran jiya da gobe da jibi da gata ma za su yi insha Allah dai daga cikin su zai ce ya Allah duk mai kashe kuɗi ka gadar masa da alkhairi ma'ana ka mai masa gurbi da abin da yake kaga wannan ya dace da fadin Allah ta'ala da muka karanta a can ma an fakatu min shay'in fa huwa yukhlif dai daga cikin su kuma zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa mumsik marwaci mai kamewa a gadar masa da talaf talaf shine alfasad a gadar masa da hasara a gadar masa da barna ko dai kace naira dubu cikin aikin alkhairi a asusun masallaci tabarman masallaci makarantar islamiyya kujera chok da marayu matar da mijinta ya gode ya barta ko dai ka kashe ta wannan hanyar kuma ka kashe a banza kana tafiya ta harka ta yi bindiga a jiya sai sabuwa a sa kaga babu nada ta ce kawai ta yi bindiga aka ci sabuwa a sa babu nada ko wani a makamancin haka hasara kala kala tana nan tana zuwa wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala qala Allah ta'ala anfiq yabna adama unfiq alayka muttafaqun alayhi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya faɗa yace anfiq ya ibn adam kashe kudinka ta hanyar alkhairi ya kai dan adam unfiq alayka ni kuma zan kashe maka zan kashe kudi a kanka ma'ana ka bayar ni in baka ka kashe dan wani amfana ni kuma in baka shine anfiq unfiq alayka idan ka kashe dan amfanan wani to Allah zai baka idan baka kashe ba kuma sai Allah kuma sai hanaka wannan ma muttafaqun alayhi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga عبد الله بن عمرو بن العاص الله shi kare da a gare shi yace wani mutum ya tambaye manzon Allah yace ayyul islam khair a bangalolin musulunci wanne ne yafi alkhairi ayyuka na addini na musulunci wanne ne yafi alkhairi qala sai manzon Allah yace tutu'imut ta'am ka ciyar da abinci dafaffe ga wanda dafaffen yafi bukata ko danye ga wanda danyen ya kamata ka bashi wanda yake baya da iyali ka aka bashi da faffan abinci shi yafi sauki wanda yake mai iyali ka aka bashi danye ya kai gida a dafa shi yafi sauki musamman in ka hada masa da kudin cefa ne to tsayimu ta'am ka ciyar da abinci wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba duk wanda ka gaba da shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yin sallama ba sai wanda ka sani ba wato kaga wannan tana daga cikin abin da ake kira sunnatul mahjura sunnonin da mutane sun kaurace musu inda za ka ga mutum so dubu sai ka zura masa idan zura maka ido in kai karfin hali da kace barka da barka dai kaga wannan ba sallama ba ce barka barka Hausa kuke yi ba dai zura Hausa kuke ba ta musulunci ba amma assalamu alaikum ce wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam da abin da zai biyo sai ya biyo baya amma barka da asuba barka da yamma barka da rana barka da dare wannan babu lada ciki amma assalamu alaikum wa alaikum assalam to shine za ku yi tarayya cikin lada Idris abin ya baka mamaki wallahi inda zaka ce barka dai sai dubu baka da lada ba inda manzo Allah ya faɗa haka duk mamakin da kai wannan ba zai amma ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam shine kake da lada idan ka ce assalamu alaikum lada goma ina fata mun fahimta Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lada 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lada 30. Haka manzon Allah ya faɗa. Da haka ko ka takaita ko ka faɗa da gurgurdan yadda kake son ladan. Assalamu alaikum lada 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah lada 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada 30. Haka manzon Allah ya faɗa. Balle bane sai ka sata ala wa rahmatullahi wa barakatuh. An gane ku? Taqra'u as-salama ala man arabta wa man lam ta'rif muttafaqun alayhi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga manzon Allah kira da mutunta tabbata gare shi yace arba'una khaslatan alaha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu ta'ala biha aljanna rawahu al-bukhari. Wannan hadisin idan muku manta ba irin sa ya riga ya gabata a baya. Mai ma'anar sa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'una khaslatan, wato ya faɗi dabi'u ne na musulmi, dabi'u na musulunci ko na imani, dabi'a daidai ne har halayya daidai har halaye 40 cif shine arba'una khasla, wato dabi'a 40 ko halaye har 40. A'laha mafi girma cikinsu manihatul anzi, wato mutum ya bayar da kyauta ta akuya. Me amfanin kyauta ta akuya musamman akuyar da take da nono? Lokacin da ka ba mutum kyautar ta to ka ciyar da shi, to anan gurin ba akuyar kadai yake nufi ba, dukkan dabba da zaka bayar in dai tana da nono to mutum zai amfana da nonon nata. Sannan kuma tunda ta mace ce ta iya wa dukiyarsa ta karu tunda ta iya haihuwa, a nan daga ba mutum kyautar da rago in dai kiwo zai yi, daga ba shi kyautar akuya wacce tafi a tinkiya, tinkiya tafi haka ko taure ko dan akuya, a ko akuya, akuya tafi ha ko sa ko saniya ha ko namijin rakumi ko ta mata, duk dabbar da idan ka bai mutum ba wai yanka zai ba, zai rike ta ne a matsayin jari, a matsayin kadara, to ka ba shi mace ya fi lada. Saboda a cikin bayar da mace za ta haihu, kuma idan dabbar da ya halatta cinta ce za a tatsi nonon ta sha, kaga ka bashi kuma ka ciyar da shi. Shi yasa ce alaha manihatul anzi, wato kyautar akuya kenan. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha, ba wani mutum da zai aikata ɗaya daga cikin ɗabi'un nan 40 da aka lissafta raja'a thawabiha, yana fatan samun ladan wannan abin, wa tasdiqa maw'udiha, yana gaskata alƙawalin da aka yi na sakamako, illa adkhala Bukhari annabi sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazala zura da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa yace ya ibnu adam, ya kai dan adam, innaka an tabzul al fadla khairul lak, ka bayar da alkhairi shi yafi maka, wa an tumsikahu sharrul lak, ka kame alkhairi ka hana shi kuma wannan sharri ne a gare ka, wala tulamu ala kafaf, ba za a zarge ka ba in ka zaɓi rayuwa ta kafaf. Mun yi bayani akan rayuwa ta kafafu a baya, shi ne ba a rasa ba, ba a wadata ba, baka nema ka rasa ba za ka samu ko ba daɗi, amma ko baka zama cikin mawadata ba, to wannan ita ce rayuwa ta kafafu. Manzo Allah ce ba za a zarge ka ba in ka je lahira an lissafta ka cikin wanda suka zo a rayuwa ta kafafu. Wabda bi man ta'ul, in za ka alkhairi fara da wanda kake ciyarwa, kafin ka ce za ka ba wani to ka biya bukatun gidanka, sannan abin da ya rabu na rara shi ne suka yi aikin alkhairi da shi a waje, amma ka hana mutum gidanka ka ba waje, wannan ba daidai bane ba. Wal yadul ulya khairun min al yadis sufla, hannun da yake madaukaki na sama shine mafi alheri sama da hannun da ke kasa, makaskanci kenan. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, wato Muslim ne ya rawaito shi. Wannan babin daga cikin ban sha'awan abin da ke ciki hadisan da ke ciki daga Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, ya tara hadisai masu yawa kuma duk sahihai. To sai mu dakata anan, abinda muka faɗa na daidai Allah ya shafa mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mahaifinsa ya kasance yana da yawan roƙon mutane, kuma abin na damunsa, wace hanya zai bi don ya hana shi? Idan kuna iya hira da shi, na akwai mahaifin da yake da jan ɗansa a kusa har su tattauna kan wani abu, akwai wannan damar na tattaunawa da shi, to sai ka shigar masa da maganar a cikin ruwan sanyi kai da shi ka nuna masa munin abin cikin addinin musulunci ka karanta masa irin waɗannan hadisi ɗaya ko biyu tunda bisa ga dukkan kikkiawan zato rashin sani ne yasa yake da dama daga cikin mutane sukan samu kansu a cikin wannan roƙo din saboda rashin sani kaɗan ne zaka ce sun san haramun ne kuma suke yi dan taurin kai to sai kai kokarin ya samu wannan sannan duk karatun da aka yi wanda kasancewa an yi bayani bayanin da ya iya fahimta to sai ka sai kasir din sai kai dabara ka kai masa yi wannan yana da tasiri na taba faɗa mana a lokacin wani karatu nake cewa yaso da dama iyayenmu maza ko mata Ubangiji Ta'ala bai arzuta su da tasowa irin tamu ba mu mun taso daidai lokacin da farfadowar ilimi ta taso a kasar mu da wayewar kai ta gama da addini shi yasa da yawan matasa muka je wuraren karatu ko mu za mu san abu da dama na addini wanda su ba su sani ba koda suna zaune a nan cikin gari ballantana kuma idan iyayenmu ya zanto a ƙauyuka suke inda dama ba wayewar addinin irin ta nan cikin gari to za ka ga muna musu hidima ta duniya abinci sutura mu gyara musu nace to irin wannan sai mu rika dabara duk mutumin da yake da mahaifi yana da rai babba mace ko namiji to sai mata tabar koda ko sai masa tabar koda ya saba masa kai masa kasar na karatutuka ko musamman ya zazzabi karatutukan da malamai suka yi a natsa cikin karatu tare da gamsarwa wanda suka gino akan gamsarwa idan kai matashi ne karkace irin kasar din da ya baka sha'awa ya burge ka wanda ake caji zaka kai musu su wannan kasar din ya musu yarinta da yawa suna ganin sun girbi kasar din da yawa ba za su fahince shi ba sai ka kai wanda ake bayani filla-filla daki-daki galibi kasar din lacca ba zai musu amfani ba kasar din karatu ya fi musu amfani sawa'un tafsiri ne hadisi ne fiqhu ne meye dai wanda kaga za su amfana to idan kana kai musu wannan kasar din suna ji sai su samu gyaruwa mai yawan gaske da yawa cikin yan uwa da suke mahalarta karatu sun yi amfani da wannan damar kuma sun ga tasirinta wani bawan Allah ban san shi ba amma a sanadiyar wannan yace shi a kasar ya ji ko a wurin karatu ya ji shi baya cikin ma masu halartar karatu ba amma dai ya ji karatun ta wata hanya yace wallahi da ya jarraba hanyar sai ya ga ta yi masa amfani mai yawa yawancin matsaloli da suke samu shi da mahaifiyarsa sai ya samu sauki mai yawa saboda zai kai karatu ta yi ta ji idan yana son kasar ɗaya ta ji sai ya zaɓi guda uku dai daban-daban wanda ba su da alaka da abin da yake so din ta ji sai ta ji su har ta zo ta ji wannan yace sai da kanta sai ya ga ta gyara yace wannan ya taimaka masa taimako mai yawa to ina ga wannan shine dabarar da zamu yi wajen sawa'un mahaifanmu ne maza ne mata ne ko yayye ko dangi dai musamman waɗanda suke nesa da inda ake karatu kuma su ba za ka tsasa su su rika kai ka san muhimmancin karatun kuma ka rayu cikin sa yanzu zaka yi tasowa daga unguwa mai nisa ka zo na ungogorod don sauraron karatu amma kila wanda ya manyanta ba lalle bane ya samu wannan abin nan din amma idan ya fara jin abin yana ji to abin zai masa amfani saboda haka wannan shi zaka yi masa ko magana cewa a taimaka maka da addu'a a kansa wannan muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya taimake ka a kansa ya samu shiriya ta hanyar ka kuma Allah ya ganar da shi ya daina wannan mummunan abu wannan mai tambayar shi kuma yana tambaya shin ya halatta mutum ya mutumin da yake da trader yana da dan teburinsa yana sayar da kayayyaki ya halatta ya riga sayar da sigari bai halatta ba sayar da sigari bai halatta ba ko ka zama babban mai sayarwa ko tsakatsakin mai sayarwa ko karamin mai sayarwa don haram ce don haram sunanta haram saboda haka bai halatta ba sayar da sigari tunda taba sigari haramun ce bisa ga zance wanda yake shine ingantaccen zance ba zancen da ba shi ba wanda yake ingantacce domin duk masana likitoci sun yi ittifaki akan taba tana cutarwa musulmai sun yadda haka kafirai ma sun yadda haka waɗansu kamfanoni da dama akwai waɗansu ƙasashe da dama sun haramta noma taba a ƙasashensu irin su America duk da ƴancin ɗan adam ɗin da suke kururutawa suna son yanzu suna ta yakar kamfanonin taba ta hanyar sa musu haraji da ya ɗirar sauran kamfanoni don su kasa biya don su daina sana'ar taba ɗin suna yakar noma tabar da sarrafa ta da yinta ballantana kuma shanta to amma abin takaici da bakin ciki mu har yanzu a nan gurin ake tallata taba kuma da abin da dan haka dai sayar da taba haramun ne bai halatta musulmi ya rinka sayar da taba ba kuma wani abu da muke sakaci da shi shine ta iya yiwa kai baka sayar da taba kuma baka sha
to amma ka bayar da haya ta rumfarka ko ta shagonka ga wanda yake sayarwa ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba dan Allah ya ce wala ta'awunu ala al-ismi wal udwan yanzu inda mutum zai zo sayar da giya zaka ba shi hayar rumfarka ta kasuwa ko shagonka to ba zaka ba shi ba haka in karo ta zo za ta yi karuwanci zaka bata hayar gidanka ba zaka bata ba to ashe ku tunda ba zaka bayar da hayar rumfa ko shago a sayar da giya ba to haka bai halatta ba ka bayar a sayar da me taba haka tunda ba zaka bayar da hayar gidanka ba karuwa ta zo na ta yi karuwanci to haka duk gauran da ka san yana kawo matan banza shi ma bai halatta ka bashi haya a gidanka ko shagonka ba dan zina da sunanta zina sawa mace ce take ko namiji ne yake dan ba a yi dole sai da namiji da mace saboda haka ko gwagware da za su zauna a gidanka inda za su kai matan banza kuma ka ba su dama to kai ta'awuli ala al-ismi wal udwan na ga wadannan yana da kyau mu fahimci irin wadannan abubuwa dan me ta zama masa dole ƙarya ne wa mace ya ce ta zama masa dole ƙarya yake inda a ce ko hukuma ta ce duk wanda ya za ta yi masa dukan tsaya ba zai sha ba haka ne ko ba haka ba zai ce ta zama masa dole ba wa mutum ya ce wai ta ba ce ta zama masa dole dan haka yake sha ƙarya yake wallahi duk wanda ya fasana ƙarya yake shedan ne kawai yake wasa da hankalinsa Allah ya ganar da mu wannan yana cewa mallan yanzu ga abin da ya sami sarkin gwandu menene abin yi me abin yi zaka ji daga baya hakikarin gaskiya labarin cire mai martaba sarkin gwandu daga matsayinsa labari ne na bakin ciki da takaici kamar yadda zo muka yi hira da waɗansu masu jarida nake cewa kowane irin dalili gwamnatin jihar Kebbi za ta bayar al'ummar musulmi dai abin da za su fahimta dalili ɗaya ne shine tsayawar da shi sarkin gwandu yayi wajen jagoranci ga al'ummar musulmi dan kwato haƙƙin mu da Obasanjo yake tawaye mana wannan kawai shine abin da wannan nasu fahimta in ma suna da wani dalili a ƙasa wannan nasu ne nasu na daban amma duniya ba za ta iya fahimtar wani dalili ba da ya wuce wannan to kaga ko abin ya kai matuƙa ta fuskar muni a nan gurin bana so in yawaita magana tunda na san Supreme Council for Sharia in Nigeria sun kira emergency meeting da za mu yi gobe a Kaduna wanda a can ne za a tattauna a haɗa ra'ayi a san kuma wace matsaya ya kamata a faɗawa al'ummar musulmi wadda za ku jita ta kafofin watsa labarai ta kuma wuraren karatu amma yanzu duk abin da zan faɗa zai zama na wani ne ni kaɗai bai kamata in yi riga malam masallaci ba in faɗi wani abin da kila ba shi ne abin da taron gobe kuma zai yanke ba wanda zai kunshi malamai da sauran shugabanni na addini da haka sai ku yi hakuri har ku ji me za a yi amma dai abin ne na takaici abin ne na bakin ciki kwarai da gaske kuma abin da kawai zaka ce abin da za a iya cewa shi ne in dai fa nemawa kai yanci ne nemawa kai haƙƙi babu yanda za a yi ka nemi haƙƙinka ta hanya ta laluma ka samu ba zai taɓa yiwuwa ba sannan babu yanda za a yi ka kama hanyar neman yanci neman haƙƙi kuma ka ɗauka hanyar fulawoyi ne a shimfiɗa a cikinta dole sai an gama da matsala wannan ɗaya daga cikin matsaloli ce kila wata matsalar za ta biyo baya dan wannan za a gwada ne a ga zai razanar da mutane su ja baya ko ba za su ja baya ba in so ya kara jajircewa za a iya bin wata hanyar kar ku mamakin a kama wani a ɗaure kar ku mamakin a kashe wani duk azzalumai za su iya irin wannan kuma abin da zai baka takaici da bakin ciki da yan wanka musulmi za a haɗa kai su suke wa arna kashi 70 cikin 100 na abin da suke so arna suna karasa 30 ne don su ce mu to amma duk wanda ya san tarihin musulunci kuma ya san tarihin gwagwarmaya baya ɗaukan wannan a matsayin wani bakon abu abu ne wanda zai iya faruwa ko sama da shi zai iya faruwa sai dai saura da mai yaya imanin mutanen abin da ya samu abin ya faru gare su za su tsaya su jaji da ce ko za su firgita su ja baya wannan shi ne abin da ya kamata kowane musulmi ya fahimta ba cire sarkin gwandu daga musulmansa ba an kashe annaban Allah Zakariya an kashe ɗansa Yahaya ba annaban Allah bane ba an yi wa manzon Allah rotsi a yakin Uhudu an karya masa haƙorinsa da haƙorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tsaga ko aka karya da rawanin dukkan wani sarki da za a shiri da dukkan wani malami da za a kama a ɗaure ko a kashe me yafi kima ba ma za a haɗa addini ya ci baya da aka yi haka bai ci baya ba gaba ma zai ƙara saboda haka su abin da ba su fahimta ba addinin musulunci kana yaƙarsa ne kana koya wa mutane jarumta ya kamata su koyi darasi daga America uwar gijiyarsu ga irin abin da ta yi a Afghanistan da Iraki ga irin bala'in da America take ciki yanzu suke su gudu daga Iraki babu hanya suka wa sojojin Iraki wayo suka kama su suka ce sun suka ba su horo na musamman suka yi tare injiniya suka ce ai yanzu alhamdulillah an yi wa sojojin Iraki horon da sai ya rige kasar su da kansu da haka America za su janye daga manyan birane a barwa sojojin Iraki sirki America za ta gudu shine ba a sama fada kuma wani abu da yake da ban mamaki cikin ku wanda suke bin kafofin watsa labarai na waje sun ga irin yadda George Galloway ko wane ne wani dan parliament na Ingila yaje America ya zazzage su yace mutuncin su cin mutuncin da ba taba yi wa America ba a cikin gidanta yayi musu kaca kaca game da yakin Iraki da rikicin Palestine da sauransu bayan wannan ranar Laraba da ta wuce aka yi hira da shi a cikin gidan talabijin na Al Jazeera na awa 1 da rabi wato abin zai bada sha'awa wannan mutum ina ma musulmi ne din rukunan jarunta sun tattara akan shi in banda musulunci wallahi billahi duk wani rukuni na jarunta dan a lokacin ma ya maimaita yace ba azzalimi a duniya irin Bush da Tony Blair da Berlusconi ya lissafa dai shugabannin kasashe guda 8 din nan da suka fi kowa arzikin masana'antu yace su ne cikakken azzalumi su ne cikakkun ƴan ta'adda su ne cikakkun ƴan manza a duniya ba wanda ya fi su lalacewa wallahi magana da kai ba za ka iya yin ta ba har wani ya buga masa waya yace da Allah za mu so ka tara shugabannin kasashen musulmi kai musu lacca akan jarunta yayi dariya saboda yace wannan shugabannin kasashen musulmi kamata su yi wannan karfin halin amma kawai sun zama suna bin America kamar yadda mu nan gurin mutanen mu a gida suke bin Obasanjo saboda kafa duk da irin rashin mutuncin da ake mana gwamnonin mu suna bin shi ministocin mu suna bin shi sarakunan mu waɗansu daga ciki suna bin shi haka wannan tafiyar wato yanzu aka fara ta wannan shine yake ƙara ba mutane damar za a yi tafiyar ko ba za a yi ba yanzu ne ma za a gane amma dai kamar yadda na faɗa bana san ingila wata harshe kada in yi riga malam masallaci duk abin da zan faɗa kila yanzu ra'ayina ne na ni kadai ba lalle bane ya zanto ya nuna tunda ba a tattauna ba gaba ɗaya da sauran 'yan uwa sai mu takaita akan haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana
inna rabbakumullahu alladhi khalaqa
to sai ta tafi fuki amma sai hadisi sai da karanta dan a samu lada amma ba dan a aiki da shi ba Allah ganar da mu